This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya. Kana masu na'uran kwamfuta za su iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Litinin 27 ga watan Juli na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kafin mu je da nisa, Mahmud, wa muka wani labarai.
To, yayin da yake ci gaba da ziyararsa a Afirka, shugaba Barack Obama ya ce dangantakar da ke tsakanin Habasha da Amurka ta kut da kut ce kuma ya dangana har ga kowane fanni. A yau Litinin, dakarun haɗin gwiwa da Suriya ke jagoranta sun dakatar da kai hare-haren sama a Yemen, yayin da shirin tsagaita wuta da aka cimma na kwanaki 5 bisa dalilan jin kai ya fara aiki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna takaicinta kan yadda fasakorin bil'adama domin gudanar da ayyukan lalata da gaskanci ke taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya.
To, kanun labaran kenan. A shirin namu na yau za ku cewa kotu ta ba da umarni akan hana ƙara farashin kuɗin hasken wutar lantarki.
Ai, yawancin 'yan Najeriya sun yi murna da wannan sakamako na shari'a da aka yi.
Haka kuma, idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, za ku cewa ana fatakon saƙa tsakanin gwamnan Zandar da alkalai.
Waɗanda ya je hidda daga gidan ƙasan nan 'yan ƙasa ne kamar kowa, kamar waɗanda a gidan ƙasa, kenan ba su hiso ba.
Idan kuma koma Najeriya, za ku yi tattaunawa da Mahmud Lalo da gwamnan jihar Imo, Rochas Okorocha.
To, in wani ya taso daga PDP kaga zai zama senior president. Shin abin da ya sa party suka ga wani kuma ba zai dace ba, goma su shigo su yi wa abin zai.
To, kana za mu kawo muku shirin ilimi garkuwan ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Daga nan mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Habasha da Amurkan ƙawaye ne na kut da kut da suka haɗa kai akan batutuwa da dama. Sai dai ya nemi kuma mun ƙasar da su bar 'yan jarida da ɓangaren 'yan adawa su yi walwala ba tare da tsangwama ba. A wani taron manema labarai da gudanar na haɗin gwiwa a yau Litinin tare da Prime Minister Habasha Halima Rian de Zeleng, shugaba Obama ya yaba da irin haɓaka da wato tattalin arzikin ƙasar ya samu. Inda ƙara da cewa an tsamo miliyoyin mutane daga ƙangin talauci, kana ƙasar tana taimakawa a yakin da ake yi da mayakan Al-Shabab da ke Somalia. Ya kuma ƙara da cewa a tattaunawarsu da Prime Minister ya jaddada mai cewa tabbatar da walwalar 'yan jarida da 'yan adawa zai ƙara daidaita manufofin jam'iyya mai mulki a maimakon ya mata zagon ƙasa. A nashi ɓangaren, Prime Minister Habasha ya ce a shirye yake ya ƙarfafa 'yancin ɗan adam da shugabanci na gari. Yana mai cewa ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya da Habasha ke yi ba abu ne kawai na fatar baka ba.
A Amurka tana goyon bayan ta nuna goyon bayanta ga hararen da Turkiya ta kai a kan mayakan ISIS a Siriya da kuma yankunan da 'yan tawayen Kurdawa ke a Iraki. A jiya Lahadi, wani kakakin fadar White House ya ce hukumomin Ankara na da ikon su kai farmaki a yankunan 'yan ta'adda, ciki ko har da waɗanda ta kai a kan 'yan jam'iyyar Kurdawa ta PKK a wani samamen dare da aka kai a ranar Juma'a a arewacin Iraki. Harin da aka kai a kan 'yan jam'iyyar ta PKK da aka haramta shi shine na farko tun bayan shirin zaman lafiya da aka samar a shekarar 2013. Waɗannan kalamai na kakakin fadar White House ya zo ne mako guda bayan barkewar wani rikici da aka ɗora alhakin a kan ƙungiyoyin biyu waɗanda su ma abokan gaban juna ne. Yanzu haka dai Turkiya ta kira wani zama na musamman a gobe Talata tsakanin ƙasashen ƙawance na NATO domin tattaunawa kan matsalar tsaro da take fuskanta. Jami'a ta PKK ana ta ɓangaren ta ce duk wani shirin zaman lafiya da aka cimma da Ankara ya ruguje bayan hararen sama da aka kai musu.
To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a yau Litinin, dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta suka dakatar da kai hararen sama a Yemen, yayin da shirin tsagaita wuta da aka cimma na kwanaki 5 bisa dalilan jin kai ya fara aiki. kodayake akwai rahotanni dake cewa an ci gaba da yin artabu a wasu wurare bayan da ƴan tawayen Houthi suka yi fatali da shirin tsagaita wutar. A yau Litinin an samu rahotanni dake cewa an kai harhare a kudancin kasar ta Yemen. Dakar haɗin gwiwar waɗanda ke kai harharen sama cikin watanni hudu akan ƴan tawayen na Houthi sun sanar da shirin tsagaita wutar ne domin a kai dauki ga waɗanda suke buƙatar taimako. A jiya Lahadi shugaban Houthi Abdul Malik al-Houthi yayi zargin cewa shirin tsagaita wutar zai zama mai amfani ne kadai ga kungiyar ISIS da Al-Qaeda. Ya ƙara da cewa za su ci gaba da kai harhare kamar yadda ya bayyana a shafin Twitter kungiyar.
Wani harin bindiga da aka kai yayin da ake wani bikin aure a arewacin Afghanistan ya halaka mutane 21 kana wasu dama sun jikkata. Shugaban rundunar ƴan sandan lardin ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa rikicin ya barke ne bayan da aka kashe dan uwan wani jami'in ɗan sanda a lardin. A cewar kanar Gulistan Kasini, ƙungiyoyin biyu sun kwashe shekaru dama suna yaƙar junarsu. Ya kuma ƙara cewa aƙalla mutane 400 suka halarci wajen bikin auren, kuma mafi yawan waɗanda aka kashe baƙi ne masu shekaru tsakanin 14 zuwa 60, amma hukumomi sun ce angon da amarya suna cikin ƙoshin lafiya. Kayatattun bukukuwan aure sun zama ruwan dare a Afghanistan tun bayan faduwar gwamnatin Taliban a shekarar 2001 wadda ta haramta yin rawa da waƙe-waƙe a lokutan bukukuwa.
To da ƙarshe ma'aikatar kungiyoyin wajen Amurka ta ce fasikorin bil'adama na taimakawa ƙwarai wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya, inda lamarin ke haifar da musgunawa tare da wulakanta miliyoyin mutane yayin da wasu ke zuba ido ana ayyukan lalata da cin zarafin bil'adama a kusan duk ƙasashen duniya. A rahoton da take fitarwa a duk shekara ma'aikatar ta bayyana wannan tsari a matsayin wani lamari na aikin bauta a zamanance, inda ake cin zarafin 'yan mata da mata ta hanyar karuwanci tare da tilastawa maza da mata da yara shiga ayyukan da ake biyan kuɗaɗe kalilan, a wasu lokuta ma ba a biyan su. Safarar bil'adama ba ta da iyaka a duk faɗin duniya a cewar rahoton, kuma sana'ar ba ta la'akari da dokoki. Ana kuma samun hakan ne a wurare na ofisoshi da ma'aikatan kwadago da doka ta sanda zamansu da akasin kuma haka, wanda kuma hakan ka iya janyo illa ga bangarorin ma'aikata daban-daban da suka fito daga fannonin ilimi daban-daban a duniya.
To madalla labaran duniya kenan kuka saurara. To kamar yadda kuka ji a dandanan labarai, bari mu faro takon daga jihar Lagos inda ko ta hana ƙara kuɗin farashin hasken wutar lantarki. Ga dai Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A dade za a iya cewa ba sabon abu bane ga 'yan Najeriya su waye gari tare da samun labarin ƙarin farashin kuɗin man fetur ko kuma na wutar lantarki da dai sauran kayayyaki da kamfanoni masu zaman kansu ko gwamnati ke samarwa. Ko da kuwa 'yan ƙasa sun bayyana rashin amincewarsu da wannan mataki da aka ɗauka. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu irin wannan mataki na neman zama tarihi a Najeriya, bayan da wani alƙalin kotun tarayya Justice Muhammad Idris da ke nan Lagos a ƙarshen mako ya bayyana matakin da hukumar samar da hasken wutar lantarki take son yi na ƙarin farashin wutar lantarki da cewa ya saba wa doka, domin kuwa bata samar da isasshen wutar lantarkin da za ta yi ƙari a kansa ba. Kamar da wani ɗan ƙasa kuma lauya mai zaman kansa mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Mr. Toluwani Adebiyi ya shigar da ƙara na neman kotu ta hana hukumar samar da hasken wutar lantarki yin ƙarin farashin albarkatun wutar lantarki da take samarwa 'yan Najeriya. Tunijai jama'a suka yi maraba da wannan hukunci, kamar da Malam Abdullahi Abuja na ƙungiyar haƙƙin ma'adinai ta ƙasa ya shaida mani.
Ai, yawancin 'yan Najeriya sun yi murna da wannan sakamako na shari'a da aka yi, kuma wato abu ne da yake a Najeriya shi ɗan adam bai san yadda za a kwato mishi haƙƙinsa ba in ba da wannan sabon gwamnati da Allah ya kawo mana ita ba. To ita wannan al'amari na NEPA, mutane suna sane cewa akwai wasu majihohi da yake an ce NEPA ta mayar musu da kuɗin da suka biya na caji da aka yi musu. Saboda ita kanta hukumar ƙa'ida al'amari irin ayyuka na ita NEPA wanda ake cewa Nigerian Electricity Regulatory Commission ta ce musu ta yi overbilling jama'a, kuma ta maida musu da kuɗinsu. Ba wai ta maida musu kuɗi a lakadan ba, a'a, ta maida musu da shi in terms of in sun yi amfani da wutan ba sai ta yi cajin su ba. Amma kaga ba abin wannan dokokin, saboda shi dan adam kullun ana tawaye mai haƙin shi ne kuma sai ya rasa mafita abin da ke faruwa kenan saboda haka mun ji dadin wannan hukunci da wannan alkali yayi Allah shi saka mishi
ko me yasa ƴan Najeriya ke adawa da duk wani ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki duk kuwa da ikrarin da hukumar da ke samar da wutan ke yi na samar da wutar lantarki a ƙasa Alhaji Sani Mustapha Bello wani mai kamfanin safara ne mai ofishi a nan Lagos da kuma arewacin Najeriya
da yanzu da nake maka maganan nan abinda ake caji na ga bill a gabana rate na kilowatt abinda ake caji na naira 12 da kobo 90 banda shi akwai wani caji wanda ake kira demand charge wannan demand charge din ana caji na naira 348 da kobo 28 a kowane unit wai demand charge tunda kana amfani da shi da yawa to wani irin economic sense kenan lantarkin yaushe aka bayar da shi ina aka same shi Allah kadai ma ya san gaskiyan abin da ake ciki
masana dai yana ganin irin wannan hukunci da kotunan ke yankewa na kare haƙƙin ƴan ƙasa daga kama karya ko karfa-karfan manyan kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu zai taimaka ga wajen ciyar da ƙasar gaba Baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos Nigeria
To an gaishe ka Baban Gida yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa Jamhuriyar Niger inda alkalai suka ce ba su yarda da umarnin da gwamnatin jihar Zandar ya bayar ba game da sake wasu masu laifi Gare Shayub Mani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
A wani taron manema labarai da kungiyar alkalan shari'a Samana Reshen Jihar Maradi ta kira ta yi tirda Allah Wadre da sakin waɗansu 'yan kaso da gwamnatin jihar Zandar ya yi ba cikin ka'ida ba suka ce ya masa katsalandan Malam Ruru Abdullahi magatakarda na kungiyar Saman Reshen Jihar Maradi
an samu cewa mutum uku an same su da laifi an tuhume su da laifi kuma jami'an tsaro suka yi aikin su da aka kai su gaban shari'a gwamnatin jaha ya ba da umurni a cikin dare ga komanda na guard national da magara yaji ya hudda waɗannan mutane daga gidan kaso inda suke rike kamar dukkan ƴan ƙasa dake gidan kaso suna shirin shari'a ga wannan lamarin ne sandika na alƙallan shari'a jihar Maradi suka yi tir da Allah wadde da wannan katsalandan da yayi cikin al'amura na shari'a
domin tabbatar da gaskiyar labari na kira lambar gwamnatin jihar Zandar ga abin da ta ce Lambar da ka kira bata amsa kira ba a gaba ka saki kira da kawo yanzu har lokacin hada rahoton gwamnatin bai kira ni ba amma kungiyar ta alƙalan shari'a Saman ta yi kira ga shugaban ƙasa da takwarorinta a ɗauki matakai domin magance irin wannan katsalandan magatakarda Aurora Abdullahi
sandika autonom na majistira na jihar Maradi zai kama gwamnatin jiha na Zandar kamar shine da nasabar wannan lamari da zai kasance domin waɗanda ya je hidda daga gidan kasan nan ƴan ƙasa ne kamar kowa kamar waɗanda a gidan kasu kenan ba su hisu ba dan haka kuma muke kira ga shugaban ƙasa shine shugaban gwamnati shine shugaban hukuma shine shugaba na alƙallan shari'a domin a san wane mataki aka dauka bisa ga wannan katsalandan ciki na al'amuran shari'a kuma muke kira ga alƙallai waɗanda nauyin rataye a kansu na su gudanar da shari'a cewa da procureur general da procureur de la republique su dauki matakai inda za su kare ƙasa cikin aikin su kuma yanda doka ta tsayar da kowa kuma muke kira ga sandika na Sanfamin sandika ne da yake muna da hulɗa mai kyau da su muke son komai za a yi a rinka yin adalci to ai sai su bincika da kyau su ji menene shi wancan lahin da aka mushi kuma dan mi yaje ya kai ƙara
wani bangare kuma kungiyar Saman na mai juyayi ga iyallan sojin da suka rasa rayukansu a bagen daga yayin da kuma waɗanda suka jimu Allah ka mu sauki Shaibu Mani Murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
to Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda Mahmud da muke gabatar da shiri yanzu nan ya samu zarafin zantawa da gwamnatin jihar Imo Rocha Sokorocha lokacin da suka kawo ziyara da shugaban Muhammadu Buhari kuma Mahmud din ya fara tambayansa ne game da rikicin majalisun dokokin Najeriya shine sai fara bayani kamar haka
National Assembly wato demokradiya ne na APC wanda shi shugaban kasa ba so ya ce one is abashi sine president ko kuma ba one speaker shi ya ce musu duk abu da kuka dama ku yi ita ce farkon rikicin.
Wasu suna gani kaman hakan da yayi shi yasa aka samu wannan matsalar.
Eh shi din amma ya kamata a yi haka din. Domin in ana demokradiya, demokradiya ita kanta fa shi ne ku yi yadda kuka ga dama ku zabi wanda kuka so. Ba sai wannan namu wanda zaku zabi ba. To amma akwai dan matsala cikin wannan magana. Da ba da wannan isinin sai yara mu suka tashi. Neman speaker da senate president. Kuma ta kace a senate din muna da mutane senators na APC 459 kuma PDP suna da senators 49 kaga sakanin mu da su goma senate goma to da aka san mutane biyu suna neman senate president to an san masana kenan domin su biyu zai su raba ita korea su to in wani ya taso daga PDP kaga zai su ma senate president shin abin da ya sa party suka ga wannan kun ba zai dace ba goma su shigo su yi abin zai an shiga yin kuma an shiga wata hali shi sai ta sarki da haka haka din su faru sai ya samu PDP don ya samu koreans shi ne ya ke shi da ba dan PDP a kwai madu deputy senate president kaga yadda aka yi zaben kenan to ba za a ce wani ya yi laifi ko kuma wani bai laifi ba shi mai gidan da ya ba su izini ya yi ne a kan abi kaidan demokradiyya kuma ya taso abin ya zo kuma inda ban mai da hankali ba da zamu shiga uku don ba zamu samu senate president ba kuma muna da shugaban kasa kaga ba zai dace ba saka haka da muka aka samu wannan masala amma mu yanzu governor ne na APC mun doka alƙawari cewa zamu gina maganan nan
wato jihohi da yawa a nan jihar a Najeriya suna complain cewa ba kuɗi ya yanayin yake a jihar Imo
da zafinta a yanzu haka gaskiya
ba kuɗi kenan
ai ni ba na ce ba kuɗi akwai kuɗi a kasar namu
wasu ba sa biyan kuɗin albashi yanzu
haka don kuɗin ba ta isa ba
yanzu naka an biya albashin kuɗin ma'aikata
ba mu biya albashi ba ma'aikata suna bin mu wata biyu wasu wata daya wasu wata uku amma bai wuce wata uku ba don abun ba mu zato zai faru haka din ba kawai ka tashi wata rana da safe a ƙarshen wata kuma abun da kaka samu ba bai kama kurabinta ba to ita ce masana amma yanzu mun ba da dubba ta ciki ya zama yi ko ba kudin mai din ma ya zama yi ita ce ya kawo maganar noma amma da kaga in kana ba yaro abinci ko cewa lokaci ai ba zai mana saba don maganar mai din ta zo mana rudu kwarai da gaskiya kuma da yanzu ya shiga wani masala shi ya sa shi president ya zo ya fara nema hanyoyi da za su sake a samu irin diversification zan ce ta arziki yadda za ta miki ba tare da kudin mai ba.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 11:17:57 ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam so shi mara ilimi.
Jama'a masauraran mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen mu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To masauraro kada dai ku shagala, wannan makon ma insha Allah za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Idan har ba ku manta ba, muna ci gaba da tattaunawa da tsohon malamin nan kuma masani a fannin ilimi, wato Farfesa Ango Abdullahi, kana tsohon shugaban Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria na biyar. Mun dakata a irin ci gaba da shawarwari da farfesan ke ba mu sababbin gwamnatoci a kowane mataki. Ba tare da ɓata wani lokaci ba, bari ku ci gaba da jin waɗannan shawarwarin daga bakin farfesa.
Himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi ne.
Ana maganar ingancin ilimi ko nagartashi, sai mutane suna magana ai ya kamata aƙalla a ce an kyautata kwalejojin horas da malamai waɗanda daga ne suke gogewa don sanin yadda ake koyar da ɗalibai. Sai muka ji gwamnatin tarayya ta maida kwalejojin horar da malaman nan zuwa jami'o'i na ilimi. Wani irin alfanu kake ganin wannan zai haifar a wannan ƙasa?
To da farko dai sai an duba ta yaya aka kawo wannan matsayi. Su wa'annan colleges of education wadda aka ce kwanan nan an maida su cikin dare ɗaya an ce an maida su jami'o'i, to ba wai mai da su jami'o'in bane al'amarin da ya kamata a tsaya a nazari a kai. Wa'annan matakai ya kamata a ɗauka tukuna kafin a ɗauki irin wannan abubuwa ya kamata a duba da kyau kafin a yi wannan huruci na cewa wa'annan makarantu sun tashi daga halin da suke ciki yanzu ko kuma sun tashi daga matsayin da suke ciki yanzu sun koma jami'a. To anan Zaria muna da College of Education kuma cikin iko Allah ne ina tare da yadda ta girma domin ina BC mu muke lura da ita anan Zaria kuma programs din da take koyarwa a yadda ake koyar da NCE National Certificate of Education wanda su wa'annan malamai in an yada su ana ganin zai inganta yawan malamai a primary schools da kuma watakila a junior secondary schools abinda ake fata kenan a samu a wannan lokaci. Shi yasa aka kawo wannan program na NCE aka cire irin teacher colleges din teacher training colleges wanda aka muka fi sani da aka kawo su. To da yake kasa ce wadda jama'a sun fi sa ido akan certificate domin certificate din nan shine kaman vehicle wato ma'aunin ko kwarewar mutum ko kuma ma'aunin da zai sami lada wajen aiki wanda yake yi. To shi yasa mutane suka mai da hankali kware akan certificate. To a certificate din kuma an san wanda yafi daraja a idan mutane shine degree. To shi yasa kaga ana ta dauki ba dadi akan cewa the polytechnics the universities the colleges of education da sauransu ya za a rika auna su a scale wajen darajar su kuma wani irin lada ya kamata a bambanta tsakanin su wajen wanda suka fitar daga makarantun su suna neman aiki ko kuma malaman da suke koyarwa irin wannan duk shi yake kawo duk wannan irin rudu da muke ciki yanzu. Kokari kowa kokari yake a ce yana da certificate iri kaza ko yana aiki a wuri iri kaza shine zai zama ma'aunin irin ladan da zai samu ko irin darajar da yake da ita a idan mutane. To duk wannan shi ya kawo wannan ya mutsi duniya wuri na dauke shi a mutsi ne haka kauce ma abubuwan da da aka sani na tsari don kafin a ce an yi Ahmadu Bello University misali sai da aka shekara 5 ana committee na aiki na turawa da manya-manyan 'yan kasa irin yadda duk tunanin da za a yi na kafa jami'a ba Ahmadu Bello University ba da kuma waɗansu universities waɗansu sassa na ƙasar nan wanda aka yi kira lokacin Ashbe Commission sai da suka shekara 4-5 suna duba ya za a yi a kafa jami'o'i wadda in an kafa su ga manufarsu ga irin ɗaliban da ake fata za su ɗauka ga irin ɗaliban da za su yaye ga irin sassan da za a yaye ɗalibai waɗannan sassa kuma ne ne muhimmancin su wajen gina ƙasa engineering ne agriculture ne medicine ne da sauransu gashi nan dai duk sai an shirya wannan da kyau duk sai da aka yi wannan sannan aka kafa waɗannan jami'o'in nan na farko da nake maka magana. To sai gashi yanzu sai ka ga a siyasance kawai wani yana so waye suna cewa ai shi ya kafa jami'a kaza kamar yadda shi wannan president da aka kora kwanan nan yake cewa kokarin da yayi ai ya kafa jami'a a kowace jiha a kasar nan ko menene wannan zai haifar menene matsayin kafa jami'a haka kawai a siyasance da sauransu shine muke baka magana yanzu kuma ko kwanan nan da aka ce an mai da waɗannan kwalojiji guda 5 amma da su jami'a wannan ma siyasa ne shi wannan minista da ya fita daga kwanan nan minista na ilimi an shi da malamin makaranta ne yana koyarwa ne a secondary school iyakan koyarwa da yake na secondary school saboda haka ban dauka yana da isasshen ma sani game da ya ake kafa jami'a ba. To saboda haka irin tun yana son ko suna son yana so ubangidansa president da ya tafi ya suna a ce an kafa jami'o'i tunda yake a ƙarƙashin shi suke jami'o'in ko colleges of education mai da su jami'o'i to sunan da aka canza shine zai canza abinda suke yi yanzu ko kuma akwai wani abu wanda yake sai an yi shi dole sannan za su canza daga halin da suke ciki yanzu su zama jami'o'in da ake tsammani za su zama ko ya kamata su zama.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ci gaba da jin waɗannan shawarwari da farfesa ke ba mu sababbin gwamnatoci a kowane mataki. da su ma kansu al'umma baki daya don ƙara samar da ingantattun tsarurruka a fannin ilimi a ƙasar baki daya. Muna ƙara mika godiyanmu ga Farfesa Ango Abdullahi da amsa wannan gayyata tamu don ba da tashi gudunmawa a ɓangaren ilimi. Yanzu kuma a madadin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lizard Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman
to madallah. Yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Wasiƙar mu ta farko a yau tana cewa hakika ziyarar da shugaban Amurka Obama ke yi a wasu ƙasashen Afirka ta zo daidai da lokacin da wasu ƙasashen ke cikin matsin tattalin arziki. Sai dai ya kamata Obama ya janye ƙudurin da yake gabatarwa a ƙasashen da yake ziyarta na auren jinsi. Daga Aminu ɗan Kaduna a Manawa. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na yi ta'aziyya ga al'ummar garin Damaturu da ke jihar Yobe. Dangane da hari da aka kai na ƙuna bakin wake, ina addu'a Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu. Masu rauni Allah ya ba su lafiya amin. Daga Isa mai kati Gashuwa. Ita ma wasiƙar mu ta gaba ta fara da sallama ne, inda ta ce ku ba mu dama don mu tuna da 'yan uwanmu mata na garin Cibo, waɗanda yau suka cika kwanaki 468 kenan da sace su, amma har yanzu ba su ba ɗuriyarsu. Hakika haka abin takaici ne, ganin ba a san halin da suke ciki ba. Mu dai a kullum addu'armu shi ne Allah ya ceto waɗannan 'yan uwanmu mata, amin. Daga Sadiya Isa mai kati Gashuwa da Aisha Usaini Dango ta Karasuwa, jihar Yobe. Wasiƙar mu ta ƙarshe na cewa hakika harin da aka kai ta jirgi a garin Abadam na jamhuriyar Nijar abin takaici ne, na tabbatar da taɓarɓarewar tsaro a ƙasashenmu na Afirka. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙi. Daga Abubakar Lawal Abubakar Daura.
To amin sun ma'amin. Kafin mu ƙarƙare kuma ga labarai a wannan karo a takaice.
To shugaba Barack Obama ya ce Amurka da Habasha kawaye ne na kudda-kudda da suka haɗa kai akan batutuwa da dama, sai dai ya nemi hukumomin ƙasar da su bar 'yan jarida da ɓangaren 'yan adawa su yi walwala ba tare da tsangwama ba. A wani taron manema labarai da aka gudanar na haɗin gwiwa a yau Litinin tare da Prime Minister Habasha Hailem Mariam, shugaba Obama ya yaba da irin da haɓakar da Habasha ta samu ta fuskar tattalin arziki, inda ƙara da cewa an tsamo miliyoyin mutane daga ƙangin talauci, kana ƙasar tana taimakawa yakin da ake yi da mayakin Al-Shabab da ke Somalia. Amurka ta nuna goyon bayanta ga hare-haren da Turkiya ta kai akan mayakan IS a Siriya da kuma 'yan yankunan da 'yan tawayen kuɗawa suke a Iraki. A jiya Lahadi, wani kakakin fadar White House ya ce hukumomin Ankara na da ikon su kai farmaki a yankunan 'yan ta'adda, ciki har da wanda ta kai akan 'yan jam'iyyar kuɗawa ta PKK a wani samami da daddare da aka kai a ranar Juma'a a arewacin Iraki. Harin da aka yi a kan 'yan jam'iyyar ta PKK da aka haramta shi ne na farko tun bayan shirin zaman lafiya da aka sanar a shekarar 2013. A yau Litinin, dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta sun dakatar da kai hare-haren sama a Yamal, yayin da shirin tsagaita wuta da aka cimma na kwanaki 5 bisa dalilan jin ƙai ya fara aiki. Ko da yake akwai rahotanni da ke cewa an ci gaba da yin artabu a wasu wurare bayan da 'yan Houthi suka yi fitali da shirin tsagaita wutar.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu kuma ga Jamila nan da Maryam, yau za ku ji ba da Halima ba domin su gabatar da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mamun Lalo da ya tallaba mini shirin ya kawo gare ku, da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokacin, wato Kit Holmes, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.